sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu tsaron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya ha kuma ana iya samu alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana masu na'uran computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi kun bayar labaran duniya za ku ci gaba da tattauna wadda Madina Daura ta yi da kakakin hukumar kwastan na Najeriya wato John Atta akan wasu muhimman batutuwa sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba na Usman Ahmed Kafara kana makawa muku sharhin jaridun kasar Ghana tare da Luan Muktar Abbas sai sakonnin da ku masu saurare kuka aika mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna goyon bayan samar wa malamai makamai yayin da yake musayar miyau da daliban da kuma iyayen yaran makarantar da aka kai harin kan mai uwa da wabi Shugaba Trump ya kuma faɗa yayin da yake tattaunawa da su a ɗakin cin abinci na Fada White House cewa a kuma baza tsofaffin sojoji a ko'ina cikin makarantar za mu yi nazari akan wannan sosai A wani lokaci Trump ya yi tambaya cewa akwai wanda ya goyi bayan wannan shawarar mutane kalilan suka daga hannuwansu daga nan sai ya sake tambaya cewa wane ne bai goyi baya ba sai mutane da dama suka daga hannuwa daga cikin kimanin mutane 40 da suke dakin da suka hada da dalibai da dangin su da kuma malaman makaranta da aka yi harbin Trump ya kuma kira da a janye dokar hana daukar bindigogi kusa da makarantu yace gwamnatinsa za ta ƙara mai da hankali wajen yin cikakken bincike kafin a sayar wa mutum da bindiga za a kuma ƙara shekarun mallakar bindiga a halin yanzu dai jihohi 28 ne kawai na Amurka ba su kayyade shekarun mallakar bindiga ba Fitaccen mai bishara ba Amurka Billy Graham da aka dauka a matsayin wanda yafi kowanne mai wa'azin addinin Krista tasiri a karni na 20 Ya rasu yau wato jiya yana da shekaru 99. Graham ya yi fama da rashin lafiya cikin shekaru da suka gabata. Ya kuma rasu a gidansa da ke Montreat, jihar Carolina ta Arewa. Ya jima bai fita a bainin jama'a ba ko da yake ya halarci bikin cika shekarunsa 95 a watan Nuwamba shekara ta 2013. Graham ya shafe sama da shekaru 70 yana wa'azi ga sama da mutane miliyan 200 a kasashe 185 na duniya. Ya shirya manyan tarukan bishara da ake kira Billy Graham Crusade da dubban mutane suka halarta ya kuma yi wa'azi ga miliyoyin mutane ta akwatin talabijin da radio da kuma tauraron dan adam Billy Graham ya yi wa'azi a kowace nahiya ta duniya sai dai Antarctica kadai ya yi wa'azi da a kasashen tarayyar Soviet kafin ruguje su suka rugujewar kwaminisanci ya kuma yi wa'azi a China da Korea ta Arewa inda ya gana da shugabannin wato siyasar kasashen to kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wata gamayyar kungiya sama da 200 a Sudan ta Kudu tana kira ga kungiyar tarayyar Afirka da al'ummar kasa da kasa da su kara matsawa bangarori da suke kai ruwa rana a Sudan ta Kudu din lamba domin a kawo ƙarshen rikici yayin da ake shirin wani zaman tattaunawar wanzar da zaman lafiya a watan Maris an tashi rukuni na biyu na tattaunawar da aka gudanar ranar 17 ga watan Fabrairu a Addis Ababa kasar Habasha ba tare da cimma matsaya ba yan gwagwarmaya sun fitar da sanarwa ranar talata suna kira ga masu shiga tsakani da kuma al'ummar kasa da kasa da su sawa bangarorin da suka saba wa yarjejeniyoyin tsagaita wutar da aka sawa hannu a watan Disamba takunkumi Geoffrey Lou Duke kakakin dandalin kungiyoyin farin kaya na Sudan ta Kudu ya ce masu ruwa da tsaki a tattaunawar sun mai da hankali ne kawai kan neman biyan bukatun kawunan su gwamnatin Sudan ta Kudu da wakilan kungiyoyin hamayya sun shafe kimanin makonni biyu a Addis Ababa suna tattaunawa kan matakan shawo kan matsaloli da suka sa yarjejeniyar da aka cimma a watan Agusta shekara ta 2015 rugujewa wanda ta ruguje a watan Yuli shekara ta 2016 Kasashen Afirka yankin hamada suna ci gaba da kasancewa kan gaba a jerin kasashen da cin hanci da rashawaye katutu bisa ga binciken da kungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta kasa da kasa Transparency International take gudanarwa shekara-shekara. Binciken ya yi nuna kasar Somalia ita ce kashin baya na tsawon shekaru 12 jere. Bayan da cibiyar ta gudanar da bincike a kasashe 180, binciken ya kuma gano cewa sama da silisin kasashen da aka gudanar da binciken basu samu makin da ya shige 50 cikin 100 ba, inda aka dauki 43 a matsayin madaidaicin maki. Galibin kasashen nahiyar Afirka ma dai basu wuce maki 32 cikin 100 ba. Babu kuma wata kasa ta duniya da ta taba samun 100 bisa 100. Kasar Netherlands ita ke kan gaba a matsayin kasar da ba a cika samun matsalar cin hanci da rashawa ba, inda kasar ta samu maki 89 cikin 100 yayin da kasar Somalia kuma ta samu maki 9.
Grace Alheri Abdu kenan ta kawo cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka. Kamar yadda muka fara kawo muku a cikin shirinmu na safe, wato tattaunawa da Madina Zaura ta yi da mai magana John Kumar Kwasto na Najeriya, John Atta, kuma za mu tashi ne inda yake Madina bayanin dokar da ta basu damar kama kayan fasakobi.
Kamar motoci misali, dokar Najeriya yanzu ta hana shigar da motoci ta hanyar border sai hanyar teku. To kaga duk wanda yaki bi, kinga duk wanda yaki bin hanyar teku ya shigar da mota ta hanyar border ta hanya, za mu iya kama wannan don ya rige ya karya doka sai mu kama. In mun kama shi ma in mun samu mun kama shi za mu tsare shi kuma a kai shi a kotu a hukunta shi duk abinda alkali ya zanta ya zauna. Wani ma har ma ya shiga bursuna kenan. Ita motan kuma ta zama ta gwamnati kuma doka ta ce a sadda ita ta hanyar gwanjo, haka kuma muke.
To su abincin fa, domin akwai korafi da muka samu cewa wani alal misali zai bar Bauchi ya je Kano sayan kaya buhunan shinkafa saboda shagonsa, sai a zo tsakanin Kano da Bauchi sai a kama shi a karbe shinkafin a karbe mota.
Abin da nake so ki gane shine gwamnatin Najeriya ta rige ta zubar da kudi da yawa akan abokan gona, misali noman shinkafa a Najeriya. Najeriya nan fa Allah ya albarkace mu da kasa, ya albarkace mu da mutane, kuma hadda kudi da arzikin kasa ma da fike da shi. Me zai sa ma mu je muna shigar da shinkafa wanda ma ba mu san yanda aka yi ta ba, wanda ba mu san ko tarige ma ta daidai tana can, amfanin ta ma gaba da tarige ta mutu kafin ma an turo mana a nan ba mu sani ba. Ko ma yanzu tankar ma guba ma muke saya a sunan shinkafa ba mu sani ba. Shi yasa gwamnati ta ce a daina shiga da irin wayannan shinkafa. Muna da namu, mu saya namu don manomin mu su samu kudi kuma su kara irin kamar gonan shinkafa a Najeriya ta samu inganci, kuma matasanmu su samu aiki, arziki kuma ta bukasa. Doka ta hana a shigar da wannan shinkafa, duk masu zuwa wajen su mulgar yan fasakori su karba kayan nan za mu karba. In kuma mun karba shi kuma ya nuna muna inda ya saya a sanadiyan haka har mu kama shi ainihin dan fasakorin. Kuma a haka
nan a ko ina kuke karba ba dole sai a border ba?
Number 1 mafari shine border, amma ko kin san cewa border mu da wuya yau mu buga kirjin mu ce border Najeriya gabada muna iya ganin ta. Duk border mu na da fadi, wasu akwai masu bin daji, akwai masu hada baki da kuma yan Najeriya yan tsiraru, wasu wanda su akidansu su kibin dokan kasa suna nan masu goya musu baya, a yanzu ma suna masa ya wayoyi su raba ma irin wayannan mutane. Aikin su shine su zauna a kan border su ga inda jami'an kosta suke tafiya sai su bugo waya ma yan fasfori, a na gan su anan kakka binin kabiyocin. To irin wayannan sai su samu su shigo ba da sanin mu ba. To yanzu in su samu su shigo sai a ba su haka nan.
Maganar motoci fa, domin na samu labari cewa Sokoto yanzu ba masaka tsinke saboda motoci da kuka tara, haka Ibadan ba masaka tsinke saboda motoci da kuka tara, haka Katsina ba masaka tsinke saboda motoci da kuka tara, duk kun kwace su a border wuri ya cika. To wa'annan kuma ya kuke da su?
To ajiya wannan sabon labari kenan, inda zaki iya je Sokoto, Ibadan ko Katsina yanzu tambaya kiji ba za ki ji irin wannan ba, domin rige mun fara wannan gonjo ta hanyar gizo tun watan bakwai na shekara da ta wuce, that is July 2017 mun fara gungunan su. Kuma a yau da nake magana da ke, an rige an samu yan Najeriya 706 wanda sun saya wayannan motoci ko a Sokoto ko Katsina ko Ibadan ko Lagos. So in kin je yanzu Ibadan, Lagos, Sokoto ko Katsina da ke fada ba ki gan su haka nan ana auctioning. To dama in ana kama ne kawai a zuba, to ai ma ba man gidan ko sun kade ba, za a rufe ma hanyoyin ma gaba da nagari.
Ta yaya kuke gwanjan nan a yanar gizo?
Yawa, kin san da ake gwanjo a samai mutum a rubuta mai takada, wato allocation kenan, a bashi allocation ya je ya biya kudi sai ya doke kayan ya tafi. Amma ta wannan hanya sai muka gane cewa akwai ciwa-ciwa a ciki, don hanyar ido ya san ido kenan. Irin in kin san wannan ko kin san wancan ko wannan babban mutum ne, in yana ya san wani, wani ya san wani, ana iya samu. To sai cost gidan cost sai ta samu irin zarge-zarge irin wannan, har ma wasu suna ci ai gonjon muna ba ma kanmu ne, ko kuma muna ba ma matanmu ne, ko kuma abokanmu ne, ko kuma manyan yan siyasa su suke samu wannan abu. Shi yasa shi shugaban cost na yanzu, wato Colonel Hamid Ibrahim Ali retired, wanda an san shi mai gaskiya ne, mai son bin gaskiya ne, wanda ya dage akan duk abin da za a yi ya zo ma abinda zai zo ma gaskiya, ba wani son kai ko kana minister ko kana senator ko kana governor ko ka zo ma teacher na primary school ko labourer. Inda a wajen Colonel Hamid Ibrahim Ali retire ne, shi a wajen sa daidai kuke inda akan maganin gaskiya. Wai ita gaskiya bata san babba ba, bata san karami ba.
To a gaida Madina da bakwanta kafin mu ci gaba, kuma a ci gaba da shakatawa da wannan faifan. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ce karfe 2 na tsakar dare da minti 13. Ga kuma shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Zama masu rawa, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Sunana Usman Ahmad Kabara, kuma ina tare da abokin aiki na
Ibrahim Jarmai.
Mallam Ibrahim, ranan da ma an gamu mun fita waje muna ta nuna-nuna a bidiyo, muka zo muka sashi a radio ne, yanda nakasa suke iya samun gata a Amurka da sauran kasashen duniya.
Yadda ake nuna musu su ma daidai suke da kowa.
Yawa, wurin bude kofa ne, wurin shiga gini ne, wurin hawa biyu ne,
wurin parking na mota.
Parking. Yawa.
Har tiketi ake baka an katar da kai ba shi.
Sai da sarka 500 ran lokaci
kware da gaske.
Wallahi Allah, 500 dala 500 mallan Jarmai nawa kenan? Yayin da Najeriya fa
a'a
kai mun kudi ne fa
kusan 70 da wani,
70 da wani abu ne fa.
Eh,
kai
lalle da
kuma ka kara fakin ba.
Lalle kau.
Waɗannan mutane da suke da bukata ta musamman, wanda zaka ga bai gani, wani bai ji sosai, wani da kafa ne, wani hadari ma yana kasa din da sauran su, wani da shi aka haife shi, wani can inna suna samun nasarori a rayuwa, yaya suke bi, matakan da suke bi?
Akwai su da yawa, wato kuma akwai wani abu guda daya kafin mu fara. Wato ita zuciya, ko kuma in ce rayuwa gabaki daya, in ce ya danganta da irin zuciyar da mutum
yake da ita, haka
irin yadda ya dauki kanshi, irin kuma yadda ya sa abu a zuciyar shi
sosai.
Wato misali, inda ake cewa kamar ko in ce inda masu iya magana suka ce nakasa ba kasawa
ba,
wato yana nufin ba hoyi, wannan nakasa shikenan zuciya ta mutu ba amma sun yi yaki zuciyar yanzu ai akwai su ana Amurka zaka su da dama wurare wani in ka gani
na taba ganin ka da wani
wato ga gane dalibi ne makaranta ya zo amma da ya zo kulma ne fa da ya zo ya makaranta ya gama sai suka bashi ainihin koyarwa a wannan makarantar kwanan nan manaja
bai koma gida ba
bai koma gida ba
kace bai koma gida ba har zance ya bazai koma kishin kasa ba ya sa to kuma in ya koma akwai kayan aikin
to kaji kuma su sun haza kashi kai har ma sun tura shi Afirka ta Kudu ya je wani taro ya dawo sun tura shi ina ne wurare daban-daban to kaji kuma zaka kwanan mukin magana da shi cewa bai aure ba amma yana sa ran zai koma gida ya aure
za mu tunda kaji shi kurma ne baya iya ai jimin hira da shi da baki tunda ba ganin mu ake ba misali a bari a irin sign language na yaran
su da
haru da sauran su to za zaka bintiko mana tarihin shi sai mu zauna mu ba da bayanin waye shi ya yake
lalle za mu haka
to amma kafin sannan akwai a gida fa
akwai su da dama
da wa za mu faru
ga misali babban misali gwamnan jihar Nasarawa
yawa
wato in ka ji tarihin shi irin abubuwan da makaman da ya rike da kuma irin ayyukan da yayi
gogurmaya
da yayi sai abin ya baka mamaki wato Usman ni wani abu guda ɗaya ma wato da nake karanta tarihin shi naji labarin an ce wai ai lokacin mun da yake NYSC wato bautar kasa kuma yiwa kasa hidima har koyewa yayi a government college
mu to ka
ga kuma mai wato koyewa ya fi koyewa
sosai inda ka ga in aka ce da government college ta san makaranta ce kam lafiyayyu da wanda ma yake da bukata ta musamman
kwarai da gaske
to amma abin da ke faruwa kaga shi dai mutum ne da aka fi shi tun 1952 sannan kuma yayi makaranta primary a wata makaranta da ake kira Dunama ne ko Dunama haka shi ke cewa makarantar na ga primary ce a lafiya
kwarai da gaske
wanda kuma yazo ya tafi Kefi Teachers College ai kaji kuma ma
Teachers College
ta koyarwa
ta koyarwa
aikin malinta ce mafi yawanci a kasashen da aka ci gaba din nan zaka ga cewa kaga ai yazo nan har DC din nan
kwarai da gaske
yayi karatu har nan DC a Gallaudet University
na gani
lalle mutane masu buƙata ta musamman din nan to yawanci akwai hearing aid to shi yasa zaka ga sunan ba ma wani tashin hankali bane da mutum ba ya ji sosai
okay wato irin dan abun nan sai makalawa a kunni
makalawa kunni dinga ka maka magana
idan ka magana
to sama a ce babu wannan indiya shi dalibin yana da kokolwa zai karanta in ya rubuta zai yi magana shi ai kai kana ji yake dalibin
kwarai
ka saurara
eh
to zaka dauki abin da ka dauka ma'ana dai shine wannan bukata ta musamman din nashi na ko rashin ji ne ko wane ne to bai hana shi ya koyar da lafiyayye ba saboda haka kai ka zama kai ne baka da lafiyar in baka koya
tunda shi mai da kasa ne kuma sannan ya sa ka a gaba yana koya ma
ya koya maka saboda haka ya shiga gaban ka
to kaga wannan ma wannan wani babban kalubale ne ga ainihin
mutane
kwarai da gaske lafiyayye ma a ce mai da kasa ya sa ka gaba yana
koya maka
to kai ban yi me zai hana ba za ka miƙe kai
ba ya ci gaba kasa ba
to ka gani
to sannan kuma akwai wani abu daya a game da kakamanta Jami'a Ahmadu Bello ka san baya wacin Teachers College din da Kefi yazo kuma yaje Government Teachers College ka gani kamar irin school of education college of education
inda ake horar da malamai
a koyar da shi a uyo canja
kullu
yake nan ko
lalle gurmaya
to sannan ya sake dawa Jami'a Ahmadu Bello ta Zaria
kwarai da
gaske
ya digirin shi a wurin
yabo ta kasar sa shine a lokacin bautar kasar ne yake wannan koyarwa
da take koyarwa da yake magana
to bayan wannan duk wannan abubuwan ka kamanta a shi yazo bayan ya gama wannan yazo irin zaman kanshi din nan ma ya kafa kamfani
ya kafa kamfani kwarai da gaske
ya kafa kamfani nashi ne zaman kanshi
wanda
tun a shekarar 1900 fa
shekarar
78
lalle haka ne
ban fi shekarar 2 a duniya ba kagin to wannan kamfanin da ya kafa Germany yawanci menene ake a wurin nan ne
a kamfanin kamar na abun din
shige da fice
kayayyaki amma na noma ne yawanci ko
kayan noma ne agricultural abubuwa da industrial machine irin kamar kayayyakin na'urorin kamfanoni aikin su kenan
sannan daga baya kuma yazo shiga harkokin da ake ce musu na
property development wato harkar dukiya ta kasa
ke magana
irin gine-gine gidaje ne kamfanoni ne irin wannan abubuwan kila a baka kwangilar ka gina to kaya wannan fa ita ma wata
lalle
kasa ba
lalle ai wannan ba karamin misali bane jama'a da dama ka duba ga a ce maka wani ayyana da kasa to wato shi kadai da kashi kama hanya tafi yi ne nemo dana abubuwan da kanshi ba tare da
sannan har kamfanin shi fa ne yanzu da bayan yana gwamnati ka kamanta yana da kamfanin da Abuja akwai
akwai shi Abuja
a
hannun Washington DC Abuja Lagos Kano
da
nan Washington DC
banda abubuwa kadarori da ya mallaka na matsayin shi na mutum ba matsayin shi na wani da ke da bukata ta musamman ba mutum saboda me wannan abin
da ya kuri na kasa kamar ma shike da Ta'al Conference Hotel ko
dake
lafiya da shi ma nashi ne ko
to kage irin wannan abubuwa ne da ne ya kamata wanda yake da bukata ta musamman ya kalla
gaskiya
to ka dauke maganar kasuwanci sai kuma shiga siyasa
sai kuma shiga siyasa
kasancewa kuma sanar siyasa za ba za a kasa yi da kai ba yin shiga siyasar sannan kuma karshe dai a takaice sai dai kai har gwamna
sai dai kai har gwamna
wanda shine har yanzu
kai lallai gaskiya wannan ba karamin misali bane
to abin da yasa muka dauko irin wannan labarin Ibrahim saboda mai sauraron mu ya fahimce mu da duk wanda yake sauraron mu a dai wannan lokaci idan ka bada labarin wata ko wani da ci gaban da yayi da irin gwagwarmayar da yayi to zai gane cewa ashe shi ma bai makara ba mai saurare in yana da bukata ta musamman a jikinsa
kware da gaske hakan ba zai hana shi miƙewa ba
yawa zai zama bai nakasa ba saboda bai kasa ba saboda me ya nakasa
saboda ya nakasa
yawa amma bai kasa ba
wato akwai wani paper video da yake tayo a yanar gizo na wani yaro da bai da hannuwa bai da gabaki da bai da hannaye amma in ka ga inda yake ina irin tsiran nan da ake na kurbe in ka ga inda yake a ruwa
tashin hankali
sai abba ya baka mamaki sai an kama shi an dora shi eh
sannan
amma ya daka tsalle in ya daka tsalle fada
ya fara sullu a cikin ruwa
ba gabaki dai ba ka fada nan gabaki
ba kana taba ganin video
abun nace to tana karana
na ga aikakan kokarin tuturo mai wannan karana
to kaga da tun anan ma zaka fara ganin ka ga misali yanda ya riga
ya sa are
eh ya sa are
akwai wani ma da za a ganshi da matar shi da yayin ba shi da hannu
eh ka gani amma haka hobi hana shi ba yin wato tunda ba misali ba zai amfani da hannun bojin to bari amfani da kafa ko wani abu
kuma yayi
wani abu kuma ya ci gaba bure shi
wannan shine ta bature determination
wanda aka ce bit sosai ta murin turawa
to da fatan insha Allah duk waɗannan abubuwan da muka faffada zai zama ishara ga wasu in Allah ya so kuma kamar yadda muka ce shi wancan bawan Allah zaka ne
wannan
shi zan ba mu labarin shi mako mai zuwa
in Allah ya
so ya yi sannan haka zamu yi ta dauka su hadda sai mun kai harkan irin su shugabannin kasa su rusuwa su suka mulki anan
bai ho mikewa ha
bai mikewa akwai gwamna da yayi a New York
kware da gaske
makawo
ban da wannan ma akwai wasu da dama
da yawa
su rike makame
zamu dinga zakulowa muna sirkawa muna dan kawo mutane saboda masu sauraron mu da kuma inda suke da bukata ta musamman su san cewa za su tashi tsaye ne sai Allah ya taimake su da kuma taimaki abin da suka yi kudure
ya kamata masu sauraro su fahimta cewar in baka daidai to kana da hannu
sosai
in baka da hannu to kana da
kafa dole wani yana
wannan
bai da amfani
to wannan nan a gani
to duk irin wannan to sai ce Malam Ibrahim Jami nagode sosai da ka sami damar shigowa shirin
makaranta to Malam Usman ni ma nagode kwarai da gaske
to Allah ya babu sa'a
amin
to duka anan shirin da ka sa ba ka sawa bai kammala sai wani makon in Allah ya kai mu zamu sake dawowa a madadin shi Ibrahim Jami da kuma duk wadanda suka taimaka wannan shirye kammala musamman Julie Lazarus Creation da take bada umarni Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu sama lafiya
to a gaida Usman da Ibrahim Jami yanzu kuma ga Ruwan Muktar Abbas da sharhin jaridun Ghana
yau da mu so masharhin jaridun ne da jaridan da Informa wanda babban labarin ta shine minista yayi amfani da karfin soji akan sabila da basu da kariya jaridar tace minista dake kula da tsafta da albarkatun ruwa Mr. Joseph Kofi Adda a kokarin sa na nunawa shugaba Nana Addo Dankwa Akufo Addo cewa yana aiki ya karkare da lalata ainihin rayuwar tarin iyali a ranar Alhamis ne ministan wato Kofi Adda ya umarci sojoji da ƙarfi su fitar da ƴan tireda daga wata kasuwa kusa da kasuwar Malam kusa da Bawi inda suka lalata kimanin buhun gishiri 185 da wasu ƙaddarori shugaban masu rinjaye yayi zafi Jaridar ta yi bayani cewar mazaban Suami da ke cikin jihar Ashanti al'umman wannan yanki sun sha aradu za su nuna wa shugaban masu rinjaye kuma ministan harkokin majalisar dokoki Mr. Chairman-sa babban darasi su fidda shi majalisar a zaɓen shekara ta 2020 sai kuma wannan labarin Kano ya rarraba a NPP jaridar ta ce an samu rudani a cikin jam'iyyar NPP wadda ya jawo rabuwar kawuna a cikin jam'iyyar game da ra'ayin bari mataimakin chairman jam'iyyar na biyu da aka dakatar da shi Mr. Sami Krab yayi takara na wani matsayi na 'yan zattarwar ƙasa na jam'iyyar Ita kuwa babban jaridar kasar wato Daily Graphic yau babban labarin ta shine gwamnati data bunkasa aikin gona. Wannan kalami ce da ta fito bakin shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Sai kuma a wannan shafi har yau gwamnati ta ware kuɗi gana sidi miliyan 10 domin mata masu kamfanoni. Jaridar da Today. Majalisar Dokoki ta amince da Nadin Martin Hamidu a matsayin mai shari'a na musamman. Jaridar Ghanaian Times kuwa cewa tai kashi wato Kanju ya samu gagarumin karfafa yayin da gwamnati ta kaddamar da shirin raya ɗiyan itace na shekaru 10. Ɗiyan Ghana 500 ke cikin kasaran a tasakeyar su zuwa gida Ghana daga Dubai da UAE. Da wannan muka iso kasan sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma ga rayuwar da ku ma sauraro kuka yi ko mana.
Assalamu alaikum Radio VOA America. Na na ma'azu Tilawaru ba ka san duk siyasi. Da Allah ina kira ga mai girma gwamnatin jihar Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambuwal. Allah ina kira ga gare shi don Allah ya taimaka mana daga Ilola zuwa garin Jadawa da muda hanyar motar da aka nuna tun zamanin Alhaji Shehu Shagari wanda yake yanzu ne mai hanyar mai sunanta kabari kusa saboda ramu.
Mai magana Musa Shehu Yunusari daga jahar Yobe a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Ubangiji mun gode maka. Mu al'umman jahar Yobe yau kwana biyu kenan ba mu da kwanciyar hankali bayan da aka ebi ƴan matan makarantar sakandare na garin Dafi a jahar Yobe. A yanzu nan muke samun labarin cewa wannan ƴan mata sun samu sun kubuta. Allah mun gode maka. Ubangiji ya karbi addu'an mu. Rabbana Allah mun roƙe ka, Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fikira.
Assalamu alaikum VOA Hausa. Sunana Usman daga jihar Adamawa a Jimeta Yola an goma kare. Abinda zan faɗa dai abinda kawo General Muhammadu Buhari Allah ya tabbatar da alheri.
Assalamu alaikum Murya America. Ni ne Bala mai magani a gurin Rigi karamar hukumar ma jihar Katsina. Murya America dan Allah ku ga mu gwamnatin Najeriya. Kin wai dan Allah dan Annabi wai kamar gwamnatin jihar Zamfara ana ta kashe mutane dan Allah shugaban kasar General Muhammadu Buhari kai wani abu a jihar Zamfara.
To ma da yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana ta kaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna goyon bayan samarwa malamai makamai yayin da yake musayar miyau da dalibai da kuma iyayen yaran makarantar da aka kai harin kan mai uwa da wabi. Shugaba Trump ya kuma faɗa yayin da yake tattaunawa da su a ɗakin cin abinci na fadar White House cewa an kuma baza tsofaffin sojoji a ko ina cikin makarantar. Zami nazari akan wannan sosai. A wani lokaci ma Trump ya yi tambaya da cewa akwai wanda ya goyi bayan wannan shawarar, mutane kalilan daga cikin su suka daga hannu, sai kuma ya sake yin tambaya cewa wane ne bai goyi baya ba, sai da dama daga ciki suka daga hannu daga cikin kimanin mutane 40 da suke ɗakin da suka hada da dalibai da iyayensu da kuma malaman makarantar da aka yi harbin. Trump ya kuma kira da a janye dokar hana daukar bindiga kusa da makarantu, yace gwamnatinsa za ta ƙara mai da hankali wajen yin cikakken bincike kafin a sayo mutum da bindiga. Za a kuma ƙara shekarun mallakar bindiga. Fitaccen mai bishara ba Amurka Billy Graham da ake ɗauka a matsayin wanda ya fi kowanne mai wa'azin addinin Krista tasiri a ƙarni na 20 ya rasu yana da shekaru 99.
To madalla yanzu kuma a nan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai an jima ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin sai bango ya tsage na Jumai Ali. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ita Grace Alera Abdul da ta taimaka domin gabatar da shirin, sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu Jim Cook. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku lafiya, mu kuma mu je mu kwana lafiya. Sai an jima.